Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a. Da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma Alpha Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan sabon shiri da wani sabon shiri a wannan lokaci a cikin shirin namu za ku ji cewa yau ce ranar da majalisar dinkin duniya ta tsayar a matsayin ranar yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi sai kuma wata cibiyar kasa da kasa da ke sa ido akan talauci a duniya da ta ce yanzu talakawa a Najeriya sun fi ko ina zama cikin matsanancin talauci a duniya muna da rahoto akai sannan kuma zamu kawo muku tattaunawar abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu da wakilin sashen Hausa na Muryar Amurka Zainab Babaji akan ziyarar gani da ido da shugaba Muhammadu Buhari ya kai a jihar Plateau kwana guda bayan mataimakin sa Farfesa Yemi Osibanjo ya je akan haka ne zamu buɗe lambar waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan shin wannan ziyara da kuma alƙawarin kafa barkin ƴan sanda da a yankin da shi Farfesa Osibanjo ya yi jiya zai yi tasiri Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1202 205 2655 kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a kira amma kafin nan bari mu ji yadda duniya ta wuni
to jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar gwamnatin Trump na hana waɗansu ƙasashen musulunci biyar shigowa Amurka tare da ba shugaba Donald Trump damar aiwatar da ɗaya daga cikin dokokinsa masu tsauri. Alƙalai hudu cikin biyar su suka dau hukuncin cewa kotu ta yanke shawarar cewa shugaba Donald Trump na da iko bisa kundin tsarin mulkin ƙasa na dokokin shige da fice na iya daidaita tafiye-tafiye daga wasu ƙasashen game da harkar tsaro gwamnatin Trump ta shayin musu bisa wannan dalili babban alƙali John Roberts ya sanar da wannan hukunci da ya sami rinjaye inda suka rubuta cewa dokar Trump na saka takunkumin tafiye-tafiye na cikin ikon da shugaban ƙasa yake da shi bisa tarihi ra'ayin kotun da na gwamnati yakan sha bamban kan batun shige da fice alƙalan sun nuna bin irin wannan al'adar lokacin da ake muhawarar akai a watan Afrilu Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a gobe Laraba kan matakan da za a dauka domin tabbatar da cewa ba a raba iyalai ba lokacin da aka kama su yayin da suke neman shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba ta iyakar Amurka da Mexico amma har yanzu babu tabbaci akai Jami'ar Republican ta da suka firinjaye a majalisar sun kasa cimma matsaya daya a kokarin su na tabbatar da dokar shige da fice amma sun ci gaba da aiki kan dokar da za ta tsallake dokar matakin shugaba Trump a makon da ya gabata a kokarin su na kawo ƙarshen raba ƴaƴa da iyayen su yayin da suke jiran kotu ta saurare su kan buƙatar su ta neman mafaka a nan Amurka Amurka ta ce tana da yara bakin haure 247 a hannunta waɗanda aka raba da iyayen su da suka shigo Amurka ba bisa ka'ida ba Jam'iyyun siyasar kasar Zimbabwe sun sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya yau tare da daukar alƙawarin gudanar da gangamin yakin zabe lafiya a babban zaben da za a gudanar ranar 31 ga watan Yuli manyan ƴan takarar shugaban kasar shugaba Emmerson Mnangagwa na jam'iyyar Zanu PF da Nelson Chamisa na shugaban gamayyar kungiyar Hamayya ta Movement for Democratic Alliance ba su halarci bikin ba magatakaddar watan gamayyar jam'iyyun Hamayyar MDC Douglas Mnanzora ya ce jam'iyyun ne suka wakilci ƴan takarar shugabannin biyu sun Shugabannin jam'iyyun su ne masu ruwa da tsaki wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jam'iyyar. Yau kwana na hudu kenan da ake ci gaba da neman matasa ƴan wasan ƙwallon ƙafa su 12 da mai horoswarsu waɗanda ake da tabbacin cewa sun makale a cikin wani kogo da yayi ambaliya a ƙasar Thailand yayin da tawagar ƙwararrun sojojin ruwa suka ƙara shiga cikin kogon Tam Luang a arewacin lardin Chairang. Iyayen yaran sun taru a wajen kogon suna addu'ar Allah ya maido musu da su lafiya. Ranar Asabar da ta gabata ne aka bayyana batar yaran da mai horoswarsu bayan ba su dawo daga horar wasan ƙwallon ƙafa ba. An fara cigiyar ne bayan an gano kekunan yaran a wajen kogon. Jam'iyyun haɗaɗɗun kogon na zargin cewa waɗanda ake cigiya na mafaka can cikin wani ɗaki da ke cikin kogon.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen sunan murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta tsayar a matsayin ranar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi. Ko mai bincike nuna game da kokarin da Najeriya ke yi domin ganin an hana mu'amala da miyagun kwayoyi. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
Ranar 26 ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin hana mu'amala sha ko tu'ammali da miyagun kwayoyi da sauran abubuwa masu batar da hankali a kokarin da take yi don hana sha safara da miyagun kwayoyi. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kafa hukumar NDLEA don ta yaki lamarin miyagun kwayoyi a shekarar 1990. Duk da wannan hoɓɓasa na gwamnatin Tarayyar Najeriya da yi, bincike ya nuna cewa kasar Najeriya ce ta takwas a duniya a wajen shan tabar wiwi. Komandan hukumar NDLEA a jihar Oyo, uwar gida Omolade Faboyode, ta buƙaci jama'a da su haɗa kai da hukumar NDLEA a yaƙi da miyagun kwayoyi da tabar wiwi.
They should partner with NDLEA to command.
Mrs. Omolade Faboyode ta ce dole ne a haɗa kai da hukumar NDLEA don lalata gonakin tabar wiwi tunda gonakin sun yi yawa. Ta buƙaci jama'a su rika kurmatawa hukumar NDLEA masu hada-hada noma ko safarar miyagun kwayoyi domin a zakulo su. Wani da ya taba shan miyagun kwayoyi mai suna Kazim Badajo kuma ya bari, yace ya kai lokacin da ba zai iya zaunawa ba sai ya sha kwaya. Daga nan sai ya arce ga shan kokin, amma yanzu ya gano shan kwaya na da illa kuma ya bari.
I can't do without smoking. I started with weed then gravitated to heroin and cocaine.
To kowane hukunci ne tattauna da wa masu shan kwaya. Lawyer Kola Oloyede yayi ƙarin haske.
NDLEA Act has various sections of that.
Lawyer Kola Oloyede yace dokar hukumar NDLEA ta tanadi hukunci ga masu sha safarar miyagun kwayoyi kashi-kashi. Lawyer Oloyede yace sashe na 11 na dokar NDLEA ya tanadi daurin rai da rai ga masu fitar da kwayoyi waje ko shigowa da manomawa da safara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Wata cibiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido akan talauci da a duniya ta ce yanzu talakawan Najeriya sun fi kowane talakawa a duniya faɗawa cikin matsanancin talauci. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya ga rahoton kuma ga ƙarin bayanin da ya aiko mana.
Binciken na cibiyar ƙasa da ƙasa da ke sa ido kan talauci a duniya, wato World Poverty Clock, ya nuna cewar talakawan Najeriya yanzu su suka fi talakawan kowace ƙasa a duniya fama da matsanancin talauci mai raɗaɗi. Rahoton ya nuna a Najeriya kimanin mutane 6 ne ke faɗawa cikin talauci mai zafi bayan kowane minti ɗaya. A ƙarshen watan jiya na Mayu, bincike ya nuna cewar Najeriya na da kimanin mutane miliyan 87 da ke cikin matsanancin talauci na inna naha. Al'amarin da yasa yanzu talakawan Najeriya sun sha gaban talakawan Indiya, ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a a duniya wajen fuskantar talauci mai zafi. A nata bangaren, gwamnatin Najeriya ta ce bata amince da sakamakon wannan bincike ba. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osinbajo shike kula da dukkan tsare-tsare na rage talauci tsakanin 'yan Najeriya. Kuma ɗaya daga cikin hadimansa, Alhaji Hafiz Ibrahim, ya gaya min dalilin su.
Ai wannan kungiya ra'ayinta ne ta fitar da wannan rahoto. Mu kuma a gwamnatance za a duba wannan rahoto a tabbatar da sahihancinsa ma da ingancinsa. Kuma wannan magana da suke faɗa, duba da zuwan gwamnatin nan da aka yi daga 2015 wannan gwamnati ta ware naira biliyan 500 don fito da tsarika da shirye-shirye masu amfani domin su rage talauci a ƙasa. Wannan abu biyar wannan gwamnati ta kasa wanda ake kira social investment program. Ɗaya daga ciki ma akwai rabon naira 5,500 da aka ce a rabawa wanda suka fi kowa talauci daga jeyu, wato a cewa the poor and the vulnerable. Kuma ana ganin impact ɗin wannan abu. Wannan kawai sun fitar da wannan ɗin su ne.
Comrade Imrana Wadanas da ke bin diddigin al'amura a Najeriya ya ce maganar gaskiya fa akwai irin wannan talauci mai zafi tsakanin 'yan Najeriya.
Wancan bincike da masu bincike suka yi gaskiya ne. Sannan da abubuwan da muke kallo mu a arewacin Najeriya ne za ka ga na mutane suna bara. Amma yanzu abin ya tashi duk inda kai za ka iske bara kuma baran nan maza da mata. Wannan shi zai tabbatar maka da mutane suna cikin musifa suna cikin radadi na talauci. Fara gwamnati da take ganin ƙarya ake ba ƙarya ake ba su suke yin ƙarya don ba su.
Shi ma masanin tattalin arziki Malam Yushewu Aliyu ya ce ko kaɗan bai mamaki da wannan alƙaluma mai ban tsoro ba.
Ki ba abinda yasa bai bani mamaki ba saboda standard da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar wato above poverty line wanda aka kaide shi tun wurin 2008 kan dala hudun nan tashin goren zabo da dala ta yi a Najeriya wanda ya kai ga ana samun ta kusan 500 in ka 500 so hudu kaga 2000 kenan to 2000 ba kowanne dan Najeriya ne yake iya kasafi da 2000 dan ya ci abinci a fadin Najeriya ba.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Duba masu na kuma gaban. Madan baba na kuma gaban.
To Allah shi kyauta a gaida Hassan mai na kaina. Sai kuma ziyarar gani da ido da shugaban Muhammadu Buhari ya kai jihar Plateau kwana guda bayan mataimakinsa ya je. Abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta tattauna da wakilar sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji akan ziyarar.
Abinda na nemi ji daga jama'a game da musamman jami'an tsaro na 'yan sanda da za a kafa a gashi da aka samu tashin hankali aka rasa rayuka da yawa shine mutane na cewa su a ganin su ba wai jami'an tsaro su ne za su samu su zaman lafiya ba, amma mutane su fahimci cewa ya kamata su zauna lafiya da junansu. Isa musababin wannan rikita-rikitan shine ana kashe mutane tun ma kafin wannan na kwanan nan da aka samu kisa da yawa har yayi muni. Ana kashe dabbobi, ana satar dabbobi, amma har yau duka suke jami'an tsaro suna ce suna kokari. Amma takamaimai da wuya shige an ce yau an kama wani daga cikin wanda ya shiga ya ci kan mutane. Da wuya shige an ce an kama wanda ya yi satan shanu. To sai mutane suna ganin kamar irin waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka na zuwa a zauna a yi taro a tashi yana zama da amfani, amma dai duk da haka dai za a ce yana da amfani kenan tun da dai har ana kiran jama'a.
A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kuniya zama lau lafiya shi ne.
Tunawar abokiyar aikin Mugras Alheri Abdul da Zainab Babaji kenan akan ziyarar shugaba Muhammadu Buhari a jihar Plateau.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To mun samu kira na fadi daga jihar Sokoto. Wake magana daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Aminu Mai Albasa dake garin Abdulsalami a karamar ko mulkin bodan ga Sokoto a Najeriya.
To Aminu Mai Albasa ma sauranka.
To a kodi ke gaskiya mun na kamo banjin modulin da muku saba ne gaskiya nan.
Akan ziyarar da shugaban Muhammadu Buhari kai jihar Plateau. Har kuma jiya mataimakinsa ya kai ziyarar yi alƙawta cewa za su kafa rundunar 'yan sanda ta musamman a wannan sashi da aka yi wannan tashin hankali. Kana ganin wannan zai tasiri koko?
A gaskiya alhamdulillahi muna Allah godiya a wannan ziyarar da Buhari kai a wannan garin. Fatan mu anan ubangiji Allah ya sa wannan ziyarar da Buhari kai Allah ya sa mun hoshi ta cikin mu matsaya. Saboda a gaskiya ayyanta shi hankulan da ake fama da su a wannan yankuna. To fatan mu muna wannan yake fata alheri Allah ya zama da wannan.
To bari mu ketara Jalingo. Waye daga Jalingo?
Ya
kace sunanka?
Yaya Ali
daga Yaya Ali to muna sauraron ka.
Na. Dan ne hakika yana da muhimmanci zuwa ta jihar Siyasa. Amma ya kamata a jika duk mutane da suke wannan abin. Wata jiya an san shi. Bayan da za a yi mutane suna tada fitina a Najeriya ba san su ba. Ya kamata jami'an tsaro su ka himma. Duk wanda aka zagulo kuma kowaye ne duk wanda aka kama a hukunta shi.
Amma kana ganin rundunar ƴan sandan da aka ce za a kafa a wurin a aji su dan musamman kana ganin za su yi tasiri
tsakani da Allah ba ta wani abu ba ta shiga mun a hanya suke dai wannan masu na karban naira 10 naira ake mu ne masu bi hanyoyin ai kuma muna sare da komai
to madalla mun gode yayi Ali bari mu ketara zuwa jihar Nasarawa wace magana daga jihar Nasarawa
Ibrahim Musa Ibrahim ne mutum ba Allah ba daga Nasarawa
to rage akwatin radiyonka rage akwatin radiyonka ne inda jinka yana daga nan
to na rage
to muna sauraron ka
wato game da maganan da aka ce za ka fara rundunar ƴan sanda ba shine matsalar mu ba mu dinni ma za su na daga jirgin dake wato damuwar shine akwai ƴan siyasa a gaskiyar magana wanda suke hada wayannan abubuwa ai aka lura shekara nawa ana tare wayansu sun karatu tare sun girma tare to menene kawo wannan domin zaka ji wasu suna daga kabilun nan ma har ana alakanta sunayen su da Fulani to me yanzu ne za ce wai sai an kawo ni dan sanda ko na bu ai ba duk wani dan sanda idan ba ku ne kuke so ku zauna lafiya ba ba yanda zai yi ku zauna lafiya mutukar za a rika karkariya da siyasa a kawo addini a kawo barawo ya saci kudin gwamnati ya kira jama'a shi zai so a tuhume shi duk shine kuma mu talakawa kamata mu gane lokacin da suke cutar nan
to Allah shi kiyaye har yanzu muna jihar Nasarawa ke magana daga Nasarawa
to madalla daga nan lafiyan bare-bari Bashir Tela ne daga nan kuma layin Nawika
to Bashir Tela muna sauraron ka
gaskiya ina jinjinawa shugaban kasa da shi da mataimakin shi bisu ka da ga irin kokarin da suke wa Najeriya musamman domin a samu zama lafiya a wannan kasan kuma wannan runduna na yan sanda da aka ce za a kafa za ta yi tasiri idan kuma jama'a an ba ta goyon baya 100% idan kuwa akwai jami'an tsaro a wurare da dama a kasar nan amma zai hana tashin hankali to yana da kyau mu jama'a mu yi hakuri da junanmu kuma duk abin da muka gaba ba mu yarda da shi ba ko kuma abin da zai kawo mana matsala cikin al'umma yana da kyau mu sanar da yan sanda da fatan za ku tashi lafiya Bashir Tela ne daga nan layin Nawika cikin garin lafiya
to malam Bashir Tela mun gode kada amanta lambar mu ita ce a sa alamar tarawa a sa 202-205-6555 kafin a kira so yanzu mun samu kira daga jihar Kaduna waki kallai daga jihar Kaduna
assalamu alaikum malam Ibrahim
wa alaikum assalam
a sunana Abdullah Lala ce la tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya
to malam Abdullahi muna sauraron ka
a gaskiyar magana wannan bariki da shugaban kasa yake za a kafa a wannan yanki na ƴan sanda
mataimakin shugaban kasa ne da JJ yace za a kafa musu za a kawo rundunar ƴan sanda ta musamman a kafe ta a wannan wurare
okay to gaskiyar magana abu ne mai muhimmanci saboda zaka ga irin yanayin yanda in rigima ya taso sai kaga ana tare wannan fasiji ba su gani ba a hanyar nan to amma kaga in aka yi wannan barikin to insha Allah sa'annan rigimun nan insha Allah za a daina fatan mu dai ya kamata su san cewa al'umma ɗaya Najeriya ɗaya muke maganan wani bambancin addini ko kabilanci ya kamata mu kawar da shi mu rike Najeriya mu waje ɗaya al'umma ɗaya
to madalla mun gode ƙwarai malam Abdullahi Lalas sai mu kuma waki tara jihar Gombe waki magana daga Gombe
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kai dai kan tare da malam Magaji Wolde daga Gombe sai Najeriya ku lokar gwamnati
to muna sauraron ka
yawa wannan madadin sanda a bunan aljos sannan abu ya an yi dairin an yi haka da wangan ya yi yawa a Najeriya kashi kashi ya yi yawa a Najeriya in ba an daure ba zai yi ba sai a hakan za a yi
to Allah shi kawo mana sauki
bari hakan yana da kyau sosai
mun gode ƙwarai Allah shi kawo sauki to bari mu kitara jihar Taraba wake magana daga Taraba
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
me magana Abdul Waris ne da kamar hukumar Bali Taraba
to muna sauraron ka
da fatan kuna lafiya
lafiya kallo
Masha Allah wannan ziyarar da shugaba Buhari ya kai jihar Plateau yana da matuƙar muhimmanci sai dai kamar runduna da aka ce za a kafa ta jami'an tsaro wani lokacin an samu haɗin kan wato mutanen gurin ba abin ba zai tasiri ba
kamar ya kenan
Eto da dama za ka samu cewa su mutanen da suke nan gurin suna da masaniya dangane da wanda suke tashi-tashin hankulan kuma ba za su bawa jami'an tsaro hadin kai ba.
To Allah shi taimaka, mun gode kwarai Abdulbasir. Yanzu bari mu ƙetara zuwa jihar Taraba, Jalingo har yanzu ko? Muna Jalingo, na Jalingo ake kan layi daga Jalingo.
Kana magana da Dr. Bala Yaro ne daga Jalingo nan cikin kwatan Taraba.
To Dr. Bala Yaro, muna sauraron ka.
Abun da nake son bada shawara a nan shine wannan maganar rundunar ƴan sanda da ake cewa za a kawo din na fa bare ta kasan nan ba. Abun da nake so malaman sarakunan gargajiya da malaman addini duka su yi din nan ya kasance a yi zama da su a fahimci juna. In ba an fahimci juna ba zaman lafiya fa wannan wuri fa jami'an tsaro ba.
To Dr. Bala Yaro, da waya ka za mu rufe saboda lokaci ya ɗaga mana hannu, sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji abokan aikinmu da za su buɗe layi domin ku kira kun ƙarci da bayyana ra'ayi. Har yanzu dai yana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:51. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasanni guda kudu na rukuni na uku da ya hada kasar Faransa, Denmark, Peru da Australia, inda kasar Faransa ta goga da kasar Denmark, yayin da Peru ta kara da kasar Australia. Faransa ta yi kunnan doki banza da banza da ke kasancewa na farko a wannan wasar ta kasar Rasha ta kofin duniya ta kullun kafa da kasar Denmark, tunda tun lokacin da aka soma wasannin shine wasa na farko wanda aka tashi ba kungiyar da ci kwallon a ragar abarkiyar hamanya. Duk da haka dai kasar Faransa ita ce ta karkare akan gaba a rukunin na C gaban kasar Denmark, Peru da kasar Australia. Faransa za ta kara da wadda ta biyu a rukuni na D, yayin da Denmark za ta goga da wadda ta daya a rukunin da ya hada Argentina, Nigeria, Croatia da Iceland, waɗanda suka kammala wasannin su a dazu-dazu nan. A wani fannin kuwa, har yanzu masana sha'anin wasannin kwallon kafa na duniya na ci gaba da yunfurci game da kwalin gargadi da alƙalin wasan da ya hada irin da kasar Portugal ya bayar Cristiano Ronaldo a minti na 83 a lokacin da tauraruwar ta kasar Portugal ya sa sukurar hannu ya hankade mu Teresa Pura Liganji dan kasar Iran. Kuma a cewar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Iran, Carlos Queiroz dan kasar Portugal, alƙalin wannan wasan ya yi son rai da yakin aiki da dokokin kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, domin a cewarsa jankwali ne ya kamata a baiwa Ronaldo ta la'akari da abinda kundin sha'anin wasannin kwallon kafa ya shata ba tare da an dubi matsayinsa ba. A dai wannan rukuni na Portugal, an tashi ɗaya da ɗaya tsakanin Portugal da kasar Iran, yayin da Spain da kasar Morocco aka tashi bin kare bin damo 2-2, kuma Spain ce ta karkare akan gaba a wannan rukuni na B, sai Portugal na mara mata baya, inda kasar Spain za ta kara da kasar Rasha mai masaukin baki, yayin da kasar Portugal za ta goga da Uruguay a karo na 16 na kofin duniya na wasannin kwallon kafa dake wakana yanzu haka a kasar Rasha. Haruna Mamman Bako na birnin Kwarni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwarni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin gwamnatocin Amurka da Indiya na bunƙasa yankunan karkara ƙarƙashin jagorancin cibiyar tsare-tsare da nazarin harkokin ƙasa da ƙasa CSIS da ake kira Wadhwani Chair ta nazarin tsare-tsaren Amurka da Indiya da kuma shirin makamashi da tsaron ƙasa. A 'yan kwanakin nan ne suka sanar da wasu sababbin shirye-shirye guda uku da gwamnatin jihar Maharashtra ta Indiya a ci gaban ayyukan shirin. Hukumar CSIS ce ke wakiltar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a matsayin aboki gudanar da shirin tun daga watan Satumba na shekarar 2016. Burin shirin bunƙasa yankunan karkara na Amurka da Indiya shine a samar da tsarin samar da wutar lantarki mai nagarta tsakanin sauran cibiyoyin Amurka da Indiya, da ya hada da samar da wuta a jihohi, birane, masana'antu, cibiyoyin gudanar da bincike da kuma tsakanin jama'a baki daya. Karkashin wannan shirin, gwamnatin jihar Maharashtra tare da wani kamfani mai matsuguni a jihar California da ake kira Global Innovation za su rattaba hannu a wata yarjejeniya don samar da wani tsarin samar da wutar lantarki mai tsafta da ke aiki da zafin rana a jihar ta Maharashtra domin hanzartar da rungumar fasaha mai dorewa da haɓaka harkokin cinikayya da zuba jari a waɗannan ɓangaren. Cibiyar nazarin harkokin fasaha ta Georgia za ta gabatar da wani shiri na gwaji don fahimtar yadda mutane ke amfani da kuma buƙatarsu ta wuta da yadda suke rungumar sababbin fasaha a fannin makamashi a jihar ta Maharashtra. Birnin Pune a jihar Maharashtra shi ne birni da aka ayyana a matsayin birni na farko a ƙasar India da aka samar da wutar lantarki. Biyo bayan wata gasar cibiyar sauya fasalin India ta ƙasa da ake kira NITI Ion ta gudanar a shekarar 2017 tare da haɗin gwiwar cibiyar da ke Colorado da ake kira Rocky Mountain. Shirin samar da wutar lantarki a birnin ya nuna cewar ƙauyuka na ƙara samun mutane da suke wayewa a sanadiyar samun ƙaruwar mutane da ke buƙatar abubuwan hawa don zirga-zirga. Shi da shirin haskaka gari tsarin tafi da gidanka ne wanda ƙaramar hukumar Pune za ta fara gabatarwa a watan Agusta na shekarar 2018. Tsarin zai fitar da hanyoyi da za a bi don magance matsalar sufuri da fitar da hanyoyi da za a inganta shi a sauran jihohin ƙasar India. Burin shi ne a inganta tsarin sufuri da kawo ƙarshen matsalar sufuri kana da samar da duk wasu abubuwa da za a buƙata a yanayin cikowar garuruwa. Kana da kawo ƙarshen matsalar gurɓatar yanayi da yawan dogaro da man fetur. Wannan sanarwar ta fito ne biyo bayan ziyarar Minista Shriv Devendra Fadnavis na jihar Maharashtra a birnin Washington DC inda ya halarci wani taro a ranar 14 ga watan Yuli wanda shirin CSIS Wadwani suka gabatar a jami'ar Georgetown don bayyana da burin shirin a jihar Maharashtra. Shirin dai yana goyon bayan gwamnatin Amurka da shirye-shiryenta na samar da wuta da tsaro, ci gaban tattalin arziki da farfado da ɓangaren wuta a ƙasar India. Amurka na farin cikin aiki da ƙasar India da kamfanoni masu zaman kansu wajen taimaka ma India ta cimma burinta na samar da wutar lantarki. Sharhin muryar Amurka kenan na yau aka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu, ga Hafsat da tushen labaran duniya.
To a takaice, Ibrahim, kotun kolin Amurka ta goyi bayan dokar gwamnatin Trump na hana waɗansu ƙasashen musulunci biyar shigowa Amurka tare da ba shugaba Donald Trump damar aiwatar da ɗaya daga cikin dokokinsa masu tsauri. Majalisar Wakilan Amurka za ta kada ƙuri'a gobe Laraba kan matakan da za a ɗauka domin tabbatar da cewa ba a raba iyalai ba lokacin da aka kama su yayin da suke neman shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba ta iyakar Amurka da Mexico, amma har yanzu babu tabbacin akan haka. Jam'iyyun siyasar ƙasar Zimbabwe sun sa hannu a wata yarjejeniyar zaman lafiya yau tare da ɗaukar alƙawarin gudanar da gangamin yakin zaɓe lafiya a babban zaɓen da za a gudanar ranar 31 ga watan Yuli.
Da takaitattun labarin mu a kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mai nauyin Greg Burns, ni Ibrahim Jarume ke cewa mu kwana lafiya.